بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزود مكي مغانا daren juma'a ne daidai da daren 11 ga watan Shawwal, hijira na da shekara 1432, daidai da 8 ga watan Septemba shekara ta 2011. Wannan shine kasan na farko daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Al-Kaba'ir na Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Wannan littafi mun taba fara karatun shi yau kusan shekara 1 kenan da ta gabata, da ƴan wasu watanni muka yi tun daga kasar na 1 har zuwa kasusuwa na 5. Amma Allah madaukakin sarki bai sa an samu damar ci gaba da karatun ba. A yau gashi insha Allahu ta'ala za mu fara karatun wannan ainihin littafi a cikin wannan dare mai albarka, daren Juma'a, a wannan makaranta tamu mai suna Darul Hadisi Salafiyya da ke number 4 Madarkaci Road, gaskiya layout Zaria a jihar Kaduna a nan Najeriya. Insha Allahu ta'ala jeren giyar waɗannan kasusuwa da za ka rinka jin su to mallaka ce kadai ta wannan makaranta ta Darul Hadisi Salafiyya. Kamar yadda makaranta ita kadai ta mallaka, kuma bata halatta wa kowa buga su da yada su ba, ba tare da izini kai tsaye daga ainihin makarantar ba. Haka kuma waɗannan karatuttuka da wa'azozi da zaka rinka jin su, zaka ainihin rinka jin su insha Allahu ta'ala a cikin cassette na radio da kuma cassette na video da kuma ainihin CD na DVD da MP3 da duk wata fasaha wadda muke fatar Allah madaukakin sarki ya ainihin sauƙaƙe ta. Kamar yadda ba da jimawa ba za a rinka kama waɗannan karatuttuka kai tsaye a ainihin wato tashoshi na internet na wannan makaranta da kuma tashar gidan rediyon internet ta wannan makaranta insha Allahu ta'ala. Wannan littafi ne mai dogon tarihi a wannan ƙasa tamu, domin littafi ne da malamai suke ɗauka suke yin wa'azi da shi. Sai dai kai ce asalin littafin Kaba'ir na Imam Az-Zahabi ba shi ne ya wadatu a hannun malamai da ɗaliban ilimi a ƙasar Hausa masu wa'azi da karatu ba. Wannan littafi ne da aka rubuta na ƙarya, aka danganta wa Imam Az-Zahabi da sunan shi ne nan Zahabi din. Kuma wannan musibar ba kadai ta shafi Najeriya bane, ta shafi kusan bangarori da dama na duniya. Sai daga baya Allah madaukakin sarki ya sa aka ainihin wato gano haƙiƙanin littafin Al-Imam Az-Zahabi, kuma ainihin malamai suka ci gaba da buga shi suna ta haƙiƙin shi, irin su Dr. Samir Ibn Amin Az-Zuhairi, irin shi Al-Sheikh Mashhur Al-Hassan. Wannan nuskar da zamu dogara da ita ita ce taba'a ta biyu ta ainihin wato wannan littafi Kitabul Kaba'ir, wanda ainihin Al-Sheikh Mashhur yayi, wanda ainihin Maktabatul Furqan suka ainihin buga. Shi kanshi Mashhur yayi tahqiqin wannan littafi a tahqiqin farko. To akwai dogayen bayanai da suka shafi littafin da mai littafin a wata doguwar muqaddima da shi Mashhur yayi, wanda in Allah ya so ita kuma wannan muqaddima zamu bi muna karantar da ita ga ɗaliban makarantar nan, a inda ita kuma zamu mata lamba daga ABC har zuwa ainihin Z in ya kama ya kai insha Allahu ta'ala. Dan haka a yau kai tsaye zamu ci gaba da karatun wannan littafi ne gashi Al-Kaba'ir, wanda Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin Az-Zahabi ya rubuta shi. Malam ainihin wato Mashhur yayi tahqiqin wannan littafi hannu da hannu. Malam Mashhur ya dauki wannan littafi ne ya danka min shi a lokacin da muka hadu yau kamar shekara 4 da ta gabata, a lokacin ainihin umra ya toyo min da shi musamman daga kasar Jordan. Wannan littafin yana da karancin samu, dan sa'ad da aka bugu na farko ya kare, mutane suka nemi littafin ruwa a jallo ba su samu ba, to ana bugu na biyu ba da jimawa ba sai ya kare. Dan haka Allah cikin ikon shi muka yi magana lokacin za mu hadu a 2008 August a Umrah, shine ainihin yazo mana da shikenan kofi guda daya. Amma dai muna fatar insha Allah ta'ala yanzu tunda shi kanshi yana da mataba'a, wato ainihin ad-darul asariya, tana da ainihin wato cibiya a Jordan, tana kuma da reshe a ƙasar Masar, insha Allah ta'ala za a buga wannan littafi yadda zai dawo ya wadata a hannun al'umma baki daya. Naka duk sauran abin da ya rage kamar yadda nace na tarihin malamin da kuma tarihin littafin da kuma sauran littattafai da aka rubuta waɗanda suke da alaka da wannan littafin da ayyuka da aka yi da waɗanda suka yi rubuce-rubuce a babin kaba'ir da sauran tahqiqat na wannan littafin, in Allah ya so ka neme su a cikin muqaddimar da zamu zo bi. A yanzu bismillahir rahmanir rahim rabbi yassir وأعين. قال الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي غفر الله له ده سنن الله ما رحم ما يجنكي مكي فارق كرنتاوا ده كرنتاوا ده شرحي ده وأزي أكرقش ونن للتافي مكي تيوى ربي يسر يا أبنجي كسوك إيمانا وأعين يا أبنجي كتيم كامنا. قال الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عثمان الذهبي شيخ الإمامي كما ببن مهدتي شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عثمان الذهبي غفر الله له الله مدعوك كنسركي يغفر تامش أتكن نسكر دا مشهور يو علامة دباء da shi yace fi nuskhati ba zamu rinka muna karanta ɗan ta'alikat da yake a ƙarƙashin wannan littafi da gargadan waɗanda buƙata ta kaiwa matuƙa insha Allah. A cikin wannan nuskha ta ba cewa akai kitabul kaba'ir, da haka aka fara jam'u sheikh al-imami al-alim az-zahid al-abid sheikh al-islam al-hafiz abi abdullah محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين بمنه وكرمه آمين. أتكلم أن النسكة هكذا كتاب الكبائر وتولدت في دا يتترو بياني دا وأزوزي دنغني دا من ينزلوا بي تتراور شيه الليماني العالم مثلا الزاهد متاكاكاً عند دنيا العابد مئبادر الله شيخ الإسلام مالم مسلنشي الحافظ ببن مهدتي غنغران أبي عبد الله بابن عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز بن قايماز الزهدي danne sai da zinari dan mahaifin shi yake sana'ar sai da zinari, daga haka ake ce mishi az-zahabi din. Ghafarallahu lahu Allah gafarta mishi, wal walidayhi Allah ya ji kan mahaifin shi guda biyu uwa da uba, wal jami'il muslimina Allah ya ji kan dukkanin musulmi baki daya, bimannihi da baiwar Allah madaukakin sarki, wa karamihi da kuma karamcin Allah. Amin ya Allah ka amsa wannan addu'a ta mu. Mala yace muqaddimatul musannif shimfidar mawallafi shimfidar marubuci, ita kalmar muqaddima tana zama shimfida tana kuma zama sharaffage, amma akwai bambanci tsakanin muqaddima da ainihin wato tanhij. Amma galibi malamai in suka faɗi daya ta kan tsaya a ainihin wato madadin daya. Tanhij ko dibajiya ita ce kamar a ce za a yi ɗaurin aure ne sai a sa yara su share wurin, to shi ne tamhid wato gyaran wurin tukuna. To sa'annan aka zo ana shimfiɗa tabarni fa, wannan kuma ita ce shimfiɗar da za a zauna a kai, ita ce matsayin muqaddima. Ma'ana an kaga ana shara, to ana share fagen da za a yi wani abu. Lokacin da kaga an gama shara an kawo tabarmi ana shimfidawa, ya tabbata za a yi wani abu din kenan. To matsayin ainihin dibajiya kenan ko tamhid da kuma muqaddima. Amma idan malami ya kawo a matsayin muqaddima kadai ijaba ke shuru tana iya daukar duka biyu, wato sharar fage da kuma ainihin wato shimfiɗa. Abinda ake kira da sharar fage a cikin fagen rubutu shine abin da za ka yi magana a kai, ka zo ka kawo jimillar tarihin wannan abu da kuma bayani a kai, kamar a ce za ka yi rubutu ne dangane da tafsiri, sai ka kawo bayanai dangane da abin da ya shafi tafsiri, da ilimin tafsiri, tarihin tafsiri, yadda malamai suka koma suna tafsiri, da irin rubuce-rubuce, da irin halayen littattafan tafsiri, sai a kira wannan tamhidi ko divajiya. To a lokacin da ka zo kuma ka fara bayyana maqasudinka kai a wajen wannan rubutun, to sai a ce ka fara muqaddima. Ko kun fahimta? Dan haka wannan muqaddima ce da ita ba shi zahabi ne ya kira kanshi da cewa al-musannif ba, imma ya zama ko mai riwayar littafin ko mai kwafe littafin ko kuma shi malam mashhur da yake ainihin wato rubuta ta haƙiƙi ga wannan littafi. Ita kalmar muqaddima ana iya karanta ta da dal a yi mishi kasara a ce muqaddima, ana iya yi wa dal kuma fataha a ce muqaddama. Kowace aka karanta daidai ce, ba kuskure ba, sai dai ya kamata ka gane amma ma'ana takan canza. Idan ka ce muqaddima, wato kana nufin shimfiɗar da ta gabatu, wato sifa ce fa'iliya ita ta gabatu. In ko ka ce muqaddama, dalin kai mishi fataha, wato sharar fagen da ake gabatarwa, wato ita ake gabatarwa. Sannan al-musannif, abinda ake nufi da al-musannif asali shine wanda ya zauna ya rubuta littafi, a ƙarƙashin wannan yana ɗaukar ma'ana ɗaya da al-muallif. Amma idan aka so a bambance muallif da musannif, sai a ce musannif shine wanda ya zauna ya ƙirƙiri littafi da kanshi ya rubuta, muallif kuma shine mutumin da ya zauna ya rinka tattaro maganganun wasu malamai, yana tattarawa yana ainihin rubutawa. Don haka a ƙarƙashin wannan bambancewar, ƙudama'u an fi samun tasnifi cikinsu, muta'akhirina kuma an fi samun ta'alifi cikinsu, wato malaman da suka gabata irin su Imamu Malik, irin su al-Imamu Abdurrazzaq, irin su Baqi ibn Makhlad, irin su al-Imamu Abubakar ibn Abi Shayba, irin su Bukhari da Muslim da Tirmidhi, galibin su musannifai ne, su ne suka zauna da kansu suka yi tunani sai suka gaskata wannan tunanin nasu ta hanyar rubutu. Amma waɗanda suka zo daga baya, irin su al-Imamu Nawawi da irin su al-Imamu Rafi'i da irin su al-Ghazali da irin su al-Imamu Zahabi da irin makamantan waɗanda suka taho daga baya-baya dai har ka taho zamunna, irin waɗannan galibi za ka same su sun kuma muallifuna ne. Sai dai nizar da su waɗancan ƙudama'u suke da ita, galibi suna da asalin isnadi da asalin riwaya, sannan suna da taƙaitattun isnadodi, don haka so da dama za a sami isnadojinsu sun inganta. Amma kuma na daga cikin matsalolin da ke tattare da littafansu, wani lokacin ba sa tsayawa suna tacewa domin ƙoƙarin tarawa suke yi, kamar Imamu Malik, kama Abubakar ibn Abi Shayba a cikin al-Musannaf, kama al-Imamu Abdurrazzaq a cikin al-Musannaf, galibi waɗannan tarawa suke yi. To duk da an samu sa'o'insu ko almajiransu da suka zo bayansu irin su Bukhari da Muslim sun yi aikin tacewa da tahqiqi, amma kaɗan ne a cikin aikinsu suke tsayawa su yi wannan aiki na tacewa, ba dan ba su iya ba, sai dan yanayin da suka samu kansu na cewa galibin abin da suke rubutawa a zamannin su ɗaliban ilimi da malamai suna iya karanta su tantance, dan haka su sai dai su tara. Sannan dalili na biyu kuma, a waɗannan zamanna nasu ana ƙoƙarin a tattara ilimin ne saboda malamai suna ta mutuwa, ana tsoron ilimin kada ya watse, dan haka ƙoƙarin da suke tarawa. Sai Imamu Bukhari da suka ɗan jinkirta daga bayan su Imamu Malik, sai suka fara tsarawa da kuma tacewa da tantancewa. To amma da tafiya ta tafiya aka zo zamani na irin su al-Imamu Zahabi da irin su Ibn Kathir da irin su al-Mizzi da Muhammad ibn Abdul Hadi da babban malamin su Ibn Taymiyyah, to su kuma lokaci ne na a tsaya a tace a tantance kowace mas'ala da za a yi rubutu a kai. Don haka na daga cikin aikin fa'idar aikin muta'akhiruna daga cikin alherin aikinsu akan samu da yawa akwai tahqiqi a ciki. amma kuma su ba sa da asalin asani, don haka in aka samu mutaakhiri ya jingina da isnadojin qudama'u kuma ya yi aikin tahqiqi a littafan shi kamar al-Imam az-Zahabi, to akan ainihin wato samu ayyukan su suna da nagarta kwarai da gaske. Haka cikin mu'asirin, idan aka samu wanda yake mu'asiri ne ya dogara da ayyukan qudama'u, ya kuma ainihin tattauna ya yi bincike dangane da ayyuka na mutaakhiruna, to sannan shi kuma ya zo ya yi aikin tahqiqi da ta'liqi da takhriji, to akan samu aikin shi shi kuma akwai jauda kwarai da gaske, kamar malam Ahmad Shakir, kamar malam Abdurrahman al-Muallimi, kamar malam Nasiruddin al-Albani, kamar malam Samir, kamar Mashhur, kamar Su'ali Hassan da makamantan ire-iren waɗannan waɗanda suna nan da yawa a waɗannan zamanin, Allah ya albarkaci duniyar musulmi da su. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka wannan shimfiɗa ce ta shi marubucin littafin, a inda yake cewa alhamdulillahi ala al-imani bihi wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ansarihi salatan da'imatan tuhilluna dar al-qarari fi jiwarihi hadha kitabun nafi'un fi ma'rifati al-kaba'ir ijmalan wa tafsila razaqana Allahu ijtinabaha bi rahmatihi. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر بأن يدخله الجنة. وقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون الآيات. وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تمش الكبائر. فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم. فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها، فقيل هي سبع، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات، متفق عليه. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. مقدمة المصنف شمبتر ميلتاش الحمد لله على الإيمان به بودياتا تبتغ الله أبسا إيماني دشيد مكي وبكتبه منا بودياتا الله سبود التفنش دي سوكر ودبائنش ورسله وديات تبت ذا الله سبب من ذنش بأيكو وملائكته حكا نغوديات تبت ذا الله سبب بايش ملائكوة انديها لتا سنا اينهم بوتامش وقداره وديات تبت ذا الله ددكا ايكوانش بني وصلى الله على نبينا محمد الله يدد انتراد شوغبا مؤنب محمد وآله دمتا جدنش وانصاره دمتا مكانش salatan da'imatan Allah ya dadin tsira ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da mutan gidan shi tsira wanda yake na dindindin tuhilluna dar alqarar wanda har zai kai mu zuwa ga ainihin gidan tabbata fi jiwarihi a kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Wato muna masu godiya ga Allah akan imani da Allah ya sauƙaƙe mana mukai da shi da littafin shi da manzannin shi da mala'ikun shi. Muna masu godiya ga Allah da Allah ya sa muka yadda da ikon shi da ƙaddarorin shi. Kamar yadda muke roƙon Allah ya dadin tsira ga ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da mutan gidan shi da duk waɗanda suke taimaka mishi. Muke roƙon Allah ya ƙara musu aminci ko kuma tsira wanda yake na dindindin, wanda wannan tawassuli da imani da salati muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya isar da mu har zuwa ainihin aljanna matabbata, muna masu kusanta fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam Zahabi yace hadha kitabun nafi'un, wannan littafi ne mai amfani, fi ma'rifatil kaba'ir, dangane da sanin manya-manyan zunubai, ijmalan wa tafsila, a dunkule da kuma bayani ɗaiɗaiɗaiɗai. Wato wannan littafi a tattare zai tattaro maka kaba'irai, ya sanar da kai menene kaba'ir, menene manya-manyan zunubai, sannan kuma zai bi ɗaya bayan ɗaya maka bayani akan hukunce-hukuncensu dalla-dalla. Razaqanallahu jitinabaha bi rahmatihi, Allah ya azurta mu da nisanta waɗannan manya-manyan zunubai saboda girman rahmashi. Qala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki yace, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, idan har kuka nisanci manyan zunubai da aka hane ku, nukassir ankum sayyi'atikum, to za mu gafarta muku ainihin wato kananan zunubanku, wa nudkhilukum mudkhalan karima, sannan za mu shigar da ku wata mashiga mai girma, ita ce aljanna. A bisa ɗabi'ar malaman ahlus sunna, wanda su jalinsu kadai shine alqur'ani da sunna, yayin da malam yazo zai fara sharar fage da kuma shimfiɗa dangane da wannan littafi da zai rubutu a kai, sai ya fara da ainihin aya ta alqur'ani, zai sake biyo baya da wata ayar ta alqur'ani, ya sake biyo baya da wata ayar ta alqur'ani, sa'annan ya sake biyo baya da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacce, sa'annan ya biyo baya da maganan manya-manyan malamai daga cikin malaman sahabbai irin su Abdullahi dan Abbasin, Allah ya kara musu yarda. Wannan ita ce da'awa ahlus sunna tun farko har ƙarshe. Duk wanda ya da'awar shi ahlus sunna ne ya sauka daga wannan manhajin, batacce ne ba ahlus sunna ba. Dan haka ahlus sunna in yi magana cewa yake Allah ya ce, annabi ya ce, sannan sai daure kuma maganar da maganganu da fassara ta malaman farko cikin malaman sahabbai, su ne ainihin ake kira malaman salafus salih. Ma'ana wannan shine manufar da'awarmu, bin alqur'ani da sunna a bisa fassara da fahimtar malaman farko, ba a bisa fassara da fahimtarmu ba. Duk wani wanda zai zama shine zai fitar da fassarar shi da fahimtar shi akan wata aya ko akan wani hadisi, wanda wannan fassarar tashi da wannan ainihin fahimtar tashi a samu ta saba wa wadda annabi ya gina sahabbai a kai, to ba ahlus sunna ba ko me ya kira kanshi ya bata. Allah ce waye, wa man yushakkakar rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, wanda duk yake saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake bin wata hanya wadda ba ita ce hanyar muminai ba, to shikenan wannan mutum ya nemo wa kanshi bata, ya kuma nemo wa kanshi halaka. Don haka abin da ya nema Allah ya ce zai bashi, sannan ranar lahira kuma Allah zai tunkuɗa shi wutar jahannama. Allah wadarai mutum ya gama rayuwa a wannan duniyar, ya waye gari kuma a ranar lahira a cikin wutar jahannama. Don haka duk wani wanda zai magana ya tattale aya, ya tattale hadisi, ayar shi da zai tattala ya tattala ayar da za ta zama nassi ce, domin ba wai aya ce ake kira nassi ba, sabanin yadda mutane ke tunani, sai in ya zama ayar ta yi daidai da abin da ake magana sannan ake kiranta nassi, in ba haka da ba nassi ba ce. Abin da ake nufi nassi ita ce hujja, wadda ta yi daidai da maganar da ka faɗi. Hadisin ma ya zama nassi ne, sannan hadisin ya zama ingantacce ne. Ita ma wannan magana da za a kawo daga sahabi ko tabi'i ko wani wanda ba su ba, a tabbatar da cewa an tabbatar da ingancin maganar zuwa ga wannan malamin kafin a danganta gare shi. Domin kamar yadda ya haramta a yi ƙarya da maganar da ba ta annabi ba a danganta ga annabi, haka yake haramun ne a yi ƙarya ga wani malami a danganta ga maganar da ba ta shi. Idan za a ɗauko aya, a tabbatar cewa ita ayar ta tabbata cewa aya alqur'ani ce ita ma aka ɗauko ta. Kar ai irin yadda da dama aka samu wasu malamai suna hawa kan minbarai suna jawo ayoyi na ƙarya wanda babu su a cikin alqur'ani, sai ka ji an karanta malami har shi majabaki saboda tsabar yi wa Allah rashin kunya, ka ji an ce wai ala gafarta malam ne Allah ya ce ala la'anatullahi alal kadhibina, shi kuma sai rera duk cikin alqur'ani babu ala la'anatullahi alal kadhibina, babu, ba aya bace, aya ce ta ƙarya alarmomin Najeriya suka kirkira masu azi kuma suke daure musu gildi suna fassara ta. Babu wallahu khairul mu'in, babu wannan duk cikin alqur'ani, babu. Ka je ka bincike alarmanka, ka je ka bincike haddarka, ka je ka duba alqur'anin ka tun daga suratul baqara, tun daga fatiha har suratul baqara har suratul nas, babu la'anatullahi alal kadhibina, ba aya bace. Dan haka ita ayar a tabbatar cewa wannan aya aya ce, domin irin haka ya faru a gaban wani sarki daga cikin sarakunan musulunci wani ya zo yana jan aya a matsayin shi malami ne, yana cewa was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah, sai ya ce wallahu ghafurur rahim, sai wani bakawai ya ce wannan magana waye aka ce magana Allah ce, ce ƙarya ne. Malamin ya ce wa sarki ranka ya dade, kana jin bakawai yana ƙaryata aya a gabanka? Bakawai ya ce in dai wannan maganar ta Allah ce to babu hikima a ciki. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim, yace sam wannan ba aya bace. Saboda haka jama'a kun ji wannan magana, sai ta tayarwa da malamin nan hankali, ya ta tayarwa da malamin nan hankali, sai malamin nan yace to yanzu abinda za a yi, ai sai sarki yace abinda za a dauko alqur'ani, aka je aka dauko alqur'ani, ana dubawa sai aka ga was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim, sai ba kawai yace yanzu naji magana, yanzu naji magana. To kunga dole ne ka daina wani rawa kafa, alqur'ani ya wuce wasa, galibi kuma Allah yakan kunyatar da mutane ta hanyar alqur'ani, mutanen da suke fariya ka haddace alqur'ani madadin ka zauna kai ta ibada da shi, kai ta tilawa shi da daddare da rana kana salloli, sai kawai ka cika gari da turare dan goma da babban riga, ka sanya hirami na Makka, kana ta turo ko a gari ana cewa ai ya hada hadda, ai ya hada hadda, kana ta doro kamar kabuwa duk hadda ta tarwatse ta rikice baka sani ba, ana ta cewa ai ya hada, ai ya hada. Amma kana nazarin shi da daddare, kana tashi kana salloli da daddare, kana aiki da shi, shine babban magana. Saboda haka wajibi ne in za a yi hujja da aya a tantance a tabbatar haka ayar take, musamman ayoyi irin waɗannan masu ƙarewa da wallahu ghafurur rahim wallahu azizun hakim wallahu kaza wallahu kaza, sai ka natsu, dan alqur'ani wallahi tallahi maganar Allah ce. Allah da kansa ya ce wa annabin shi sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah, za mu karantar da kai karatun da yake ba za ka manta ba sai abin da Allah ya so, har annabi ashe yana mantawa sallallahu alaihi wasallama. Wannan ita ce magana ta farko. Magana ta biyu, hadisin da zaka kawo, idan har zaka kawo shi da larabci ne, ka tsaya ka tantance shi, kar ka dauki irin wannan shirme da ustazan zamani suke, duk hadisin da ustaz zai kawo sai ka ji karshe ya ce auka ma qala rasulullahi hadhihi bid'atun ba'da iradir alhadith, duk hadisin da zaka kawo ka tantance shi tukuna, in ka tabbatar haka ne to sai ka faɗi kai tsaye, ran da shakka ta kama ka shine babu laifi, sai ka ce au kama qala sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba ya zama duk hadisin da ka kawo ba kullum sai ka ce au kama qala sallallahu alaihi wa sallam, hadhihi bid'a, hadhihi maqula bid'iyya, ko kun fahimta jama'a? Don haka a kiyaye. Sannan idan magana ce zaka kawo da wani malami na musulunci, ka tabbatar a ina ka dauko ta, ka tabbatar ka fahimce ta da kyau, don kar a zo neman ina take kuma ka zo kana wa'in wa'in, kana cewa ai wani littafi ne, dubbin babu littafin a ƙarya ne hawa, kuma mutane barazana, da ne ake wannan barazana ta ƙauyenki, yanzu ba wani littafi da babu shi a wani gari, duk wani littafi yanzu akwai shi a kowane gari, don yana maka ƙarya juya hansa ɗinka ka sa ka buga shi a internet ka nemo shi tun zaka samu shi, so babu sauran wannan ƙarya, ƙarya ta ƙare with the modern technology, with the advent of the modern technology, ka tabbatar da cewa littafin gashi a gabanka ka karanta, in ba haka ba ka ce a duba littafi kaza juz'i ne kaza shafi kaza, ko kuma ka ce ku bari zan zo da littafi. Dan haka Imam Az-Zahabi sai ya fara da ainihin aya ta Al-Qur'ani, yace qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, idan har kuka nisanci manya-manyan zunubai da muka hane ku, to nukaffiru ankum sayyi'atikum, za mu kankare muku kananan zunubanku, wa nudkhilukum mudkhalan karima, sai mu ainihin wato shigar da ku mashiga wadda take ta karamci, ita ce aljanna. Wato wannan aya a cikinta akwai gargadi dangane da munanan ayyuka, cewa Allah madaukakin sarki baya gafarta su sai in an tuba. Akwai kuma bishara dangane da kananan ayyuka akan cewa Allah madaukakin sarki na kiyaye ka, na tsare ka, in ka kiyaye manya-manya daga kananan, in kuma abu ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, ka samu kanka a ciki, to Allah madaukakin sarki zai gafarta maka kananan saboda nisantar manya. Amma za mu zo mu ji sharadi na biyu. Sharadin farko na gafarta maka kananan zunubai sune in ka nisanci manya, sharadin farko kenan. To za mu zo mu ji na biyu insha Allah ta'ala. Sannan in Allah ya gafarta maka waɗannan kananan, sai kuma ya maka alƙawarin shigar da kai aljanna. Faqad takaffala Allah subhanahu wa ta'ala bi hadha an-nass, kaga da wannan nassi karara Allah ya lamince liman ijtanabal kaba'ir, ga duk wanda ya nisanci manya-manyan zunubai, bi an yudkhilahu aljanna, akan cewa zai shigar da shi ainihin aljanna. Misalin wanda ya nisanci gulma da cin naman mutane, to da wani musulmi zai zo wucewa sai ya dan harare shi haka. Harara ita ma gulma ce da ido, kaje ka samu saurari kasusuwan mu da muka wanda muka sa mishi gulma, harara ita ma gulma ce. Haka nan da baki ka nuna shi ita ma gulma ce, zinde tsegumi. To amma in ka nisanci babbar, ita ce wanda za ka buɗe baki ka ce kun ji labarin wane yayi kaza, a halin ya tabbata yayi fa, dan inda ba karfafi kai mishi, ya tabbata yayi, sai kuma ka zo kana zancan, wannan ita ce gulma. To in ka nisanci irin waɗannan, to ƴar harara da za ka yi ko ɗan tsugumi da baki haka, to sai Allah madaukakin sarki sai ya fi maka, tare da alƙawarin kuma zai shigar da kai ainihin aljanna. Wannan ita ce aya ta ainihin 31 a cikin suratul Nisa. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace wallazina yajtanibuna al-kaba'ira wallazina yajtanibuna kaba'ira al-ismi wal-fawahish, waɗanda suke nisantar manya-manyan zunubai da manya-manyan saɓannin Allah, wal-fawahish da manya-manyan alfasha, in an so bambance al-ism da kuma al-fawahish anan, sai a ce al-ism su ne zunubai waɗanda ake aikatawa da gaɓoɓi wanda ba baki ba, al-fawahish kuma zunubai waɗanda ake aikatawa da baki. Ma'ana mutanen da suka nisanci aikata zunubai da faɗin munanan maganganu, an fahimta? Wa idza ma ghadibu, sannan idan suka yi fushi, hum yaghfiruna, suna hucewa suna yafe wa musulmin da suka yi fushi da shi. Waɗannan ainihin wato ayoyi su kuma yabo ne gawa ga wanda ya siffantu da waɗannan sifofi na nisantar manya-manyan zunubai da alfasha, da kuma in yi fushi yana ainihin hucewa. Wannan su ne ainihin wato ita ce mala ya ce gashi al-ayat, ka karanta ayoyin da suka zo tun daga ainihin wato aya ta 37 kenan. Allah madaukakin sarki ya faɗi falalolin masu yin haka, a inda su ma daga ƙarshe ya musu alƙawarin ainihin gafara. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ke cewa allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha, waɗanda suke nisantar manya-manyan zunubai da kuma manya-manyan alfasha, illal lamam sai dai ƴan ƙananan zunubai, inna rabbaka wasi'ul maghfira, lallai ubangijinka yana da ainihin gafara mai fadi, kuma gafarar shi za ta je ga waɗanda ainihin wato suke nisantan manya-manyan zunubai da manya-manyan alfasha, to Allah zai yafe musu ƴan ƙananan ainihin zunubai din. Kamar mutumin da ya nisanci shirka, to in ya samu kanshi a wajen riya ko a wajen sum'a za a gafarta mai, kaji sharaɗin farko kenan. Sharaɗin shine ya nisanci me? Ya nisanci shirka. To in yi riya ko kuma in yi sum'a, yayi wani abu ban a gani a je a faɗa, ko dan aje a ƙarar a bada labari, to wannan yanzu shi kanshi asali laifi ne babba. Amma in aka gwada shi da shirka, to wawaye gari ya zama ƙarami. Wato asali a musulunci babu wani ƙaramin laifi, babu wani babban laifi, sai dai in an zo gwaji. Kamar yadda dogon wando da gajeren wando dukkaninsu in ka sanya wa yaro ƙarami, me suke zama? Dogo. Da dogon wando da gajeren wando in ka sa wa wada, dukkansu me suke zama? Dogo. Ashe kaga duk wani wando dogo ne. Amma ana cewa wando dogo ne ko gajere da gwargwadon tsawon wanda ya sa shi. To zunubi ana ce mishi babba ne in an samu wani ƙarami kusa da shi. Ana cewa zunubi ƙarami ne in an samu akwai wani wanda ya fi shi. Misali, wanda ya mari musulmi da wanda ya kashe musulmi. Da marin musulmi da kisan musulmi dukkansu haramun ne, kuma dukkansu manya-manyan zunubai ne. Amma in aka ɗauko mari aka gwada da kisa, to kaga yanzu kisa ya zama babba, mari fa ya zama ƙarami. Don haka riya shirka ce, riya haramun ce, riya kabira ce min kaba'irin zunubi. Riya tana daga cikin manya-manyan alkaba'ai, manya-manyan zunubai. Amma in kuma aka ce ga shirka, to sai riya sai ta koma ƙarama a gaban shirka. Ko kun fahimta jama'a? Don haka duk ginin da yake hawa ɗaya ne yana da tsawo in an gwada shi da ginin da yake ainihin wato tashi guda ne, ba a ɗora komai a kan shi ba. To shi kuma wannan da aka ɗora hawa ɗaya, in ya tsaya a gaban ginin da yake hawa goma fa, kaga shi ma ya zama ƙarami. Saboda haka idan ka gane wannan, karka ruɗu da an ce zunubi kaza ƙarami ne ya buɗe maka ƙofar ka je kai ta yi, a'a, ka nisanci dukkan zunubai. Amma a nan ana son a bayyana maka falalar nisantar manyan zunubai ne kadai. Don haka su ayoyin karka fahimce su a rigingince, ka fahimci cewa suna buɗe maka ƙofar ka je kai ta yin tseguni ne, kai ta yin zinɓe tunda mai baka yin gulma. Ayoyin karka fahimci cewa suna buɗe maka ƙofar ka sa hannu ka taɓa wannan yarinya, ka sa hannu ka taɓo wannan, ka sa hannu ka yi kaza saboda baka zina. Ayoyin ba suna buɗe maka ƙofar ba ne ka je ka sha ƙwaya ko ka sha wani abu da zai bugar da kai saboda baka shan giya, ba haka ayoyin suke cewa ba. A'a, abinda ayoyin suke nuna maka shine muhimmancin nisantar manya-manyan zunubai na saman maka da gafaran ƙananan zunubai. Kaji abinda ayoyin suke nunawa. To kamar yadda na ce, wannan ma fa sharaɗi ne na farko, domin mujarradin nisantar babban zunubi kadai har wa yau bai isa ya share maka ƙananan zunubai ba, in an dubi wasu nassoshin, sai kuma an dubi sauran sharuɗan da suka zo cikin nassoshin. Don haka wannan aya tana ɗauke da sharaɗi na farko ne, shine nisanta. Kaga anan Allah yana neman ka da ka nisanta ne. Don haka menene ka san zai taimaka maka wajen aikata zina? Browsing na pornographies, kana buɗe internet kana ganin tsiraicin mata, kana kallon Nigerian film, kana kallon blue film, ka san cewa waɗannan za su taimaka maka wajen aikata zina'e, to kallon waɗannan abubuwan su ake kira yanzu alkaba'ir, to nisantarsu shi ake nema. Ko kun fahimta jama'a? dan haka duk abin da zai kusanta ka zuwa ga wani zunubi to ka nisanci wannan. Dan haka in ka san zaman ka a anguwa kaza zai haifar maka da mu'amala da bokaye da ƴan tsubbu, zaman ka a anguwa kaza zai lalata tarbiyyarka, zama a shago kaza zai sa ka rinka kasuwancin da bai halatta ba. To yanzu kafin a kai ga wannan kasuwancin da bai halatta ba, zama a shagon shi kanshi Allah yake cewa ka nisanta. Ko kun fahimta jama'a? Don haka wannan hani ne ga abin da zai kai ka zuwa ga saɓon Allah. To shi ya fi tsanani game da a hana ka aikata saɓon Allah. Wato wannan yana nuna gaba ɗaya karka kusanci kaza. Sai Allah ya ce wala taqrabu zina wala taqrabu malal yatimi. Kaga kusantar zina, kusantar dukiyar maraya yanzu ba a kai ga cinta ba. In ka san cewa in sun baka ajiya zaka cinye, to haramun ne ka karba ajiyar, haramun ne ka karba ajiyar, saboda ka san da ka karba zaka cinye. To cin dama haram ne kowa ya sani, to amma kusantar cin shine karban ajiyar, to haramun ne. Da wannan ne in ka karanta ainihin hadisin Bukhari da Muslim yana nan cikin Riyadus Salihin, lokacin da wani dan ta'adda ya kisan kai 99 yaje yana neman fatawa wace hanya zai bi Allah ya yafe mai, aka hada shi da wani jahili da sunan malam ya mai fatawa cewa Allah ba zai gafarta mai ba, sai ya hada da shi ya kashe, zan ya kashe mutum 100. Lokacin da yaje aka ce fadulla ala rajulin alimin, a can ku sai aka ce fadulla ala rahibin, can mai ibada nan kuwa alim, da aka nuna mai malami, sai malami ya ce wa man yahulu bainahu wa bainat tauba hadhihi ijabatu alim. Maganar malami ta sha bamban da maganar jahili. Wannan ya zauna ibada ike ta yi baya neman karatu, kuma bai da karatu, don haka dan laifi kaɗan yakan girmama shi. Me kake tunanin mutumin da ya zauna irin haka a masallaci ba abin da yake sai ibada amma bai san komai ba? Aka zo aka ce mishi ai na samu wani musulmi na gaggaura mai mari, sai ce la ilaha illallah kamar musulmi, sai fashe da kuka. Me kake tunanin wanda zai girmama mari? To kuma me kake tunanin aka ce mishi an kashe mutum 99? Sai ce ina Allah ba zai gafarta maka ba. Wai yanzu kai in ya taba jin ayar suratul nisa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan wa ghadiban, sai ce ina Allah ba zai gafarta maka ba. Amma kaga malami fa, sai ce wa man yahulu bainahu wa bainat tauba, sai ce amma yaje gari kaza da kaza ya zauna. Na daga cikin wasiyoyin da ake wa, idan ka san cewa kai ɗalibi ne a cikin jami'a kana zaune a hostel, za su rinjaye ka wajen sauraren music, za su ainihin rinjaye ka saboda hirarraki da za su zo suna yi na irin yadda suka more suka cashe a wurin party a daren jiya, za su zo suna mammanna hotuna da za su rikita maka lissafi. Zaka kwanta bacci lokacin sallah asuba, kana son ka tashi, in ka makara ba za su tashe ka ba, don su ba sa sallah, ko kuma su ba sa yi sai in wani dalili ya sa sun tashi. To sai a ce maka kai ka nisanci zaman hostel. To kaga zaman hostel gare ka haramun ne, wajibi ne ka nisanci zaman hostel. Saboda me? Saboda zama a hostel din zai kai ka ka iya zama fasiki, zama a hostel din zai iya kai ka ka zama mujirimi ko azzalimi ko ka zama shashasha ko ya zama ba ka da ta'azimu sha'airillah, girmama abubuwa waɗanda Allah ke girmama su. Ya zama a sanya karatun alqur'ani sai kuma ka ji wani ya sa music, a sanya karatun alqur'ani sai kuma ka ji kawai wani yana hira, ko kuma kawai wani yana cikin wani hali na nuna shi ba abin da ya dame shi bai ma san me ake ba. Wajibi ne sai ka lura da wannan. Idan ya zama idan ka bar ɗanka ya yi bodin zai tafi ya lalace, to wajibi ne sai ka hana shi yin boarding din, sai ya zama mai kenan ka ainihin wato kare shi daga kaiwa zuwa ga waccan lalatar. To wannan ita ce ake kira sabbin zari'a a cikin ka'idar malaman usulul fiqh, wato toshe kafar da za ta kai ga wata barna. Mutumin da ya kai ga aikata kisan kai da zina da cin riba ko dukiyar maraya, to wannan ya kai ga mustawa ta fasikanci. To abin da ake cewa, wace hanya ce za ta hana shi zuwa ga kaiwa ga wannan? To sai ya kokari yanke alakar wannan hanyar. Shi yasa idan kin san cewa kina da wani layi wanda suke bugo miki, suke daminki, suke gallabarki, ba da maganar aure ba, ko kuma kematar aure ce, to yanzu ci gaba da mallakar wannan layin, haramun ne gare ki sai ki karere sinta din, sai ki watsar da shi, sai ki mallaki wani. Dan ba haka ba, wata rana tun baka sauraren su, wata ran zaki saurare su, saboda shedan yana da irin nashi muryoyin, yana da irin nashi kalmomin, yana da irin hanyoyin da yake jan hankali. Haka kai ma in ya zama akwai wasu da ke fusgarka zuwa ga wani nau'i na sabon Allah, kasancewa zamanka a cikin jami'a kaza ko kaga hansar kaza ko sun kaza, sai ka karya wannan sinta din, sai ka canza layi, ya zama gaba ɗaya kai watsi da su. Domin shedan yana da madarij, yana da matakai na lallashi. In ka ce ba za ka yi kaza ba, sai ce to kai kaza mana. In ka ce ba za ka yi kaza ba, sai ce to kai kaza mana. In ka ce ba za ka yi kaza ba, shi ke yarinya sai ka ganta a sifa mai kame kai a cikin jami'a, sai da suna ta jan hankalinta. In ta ki sai a ce mata to shi kenan wannan party din dai da za a je, har amir ma na MSS zai je. Je ki kuma ki tambaye shi. To tambayar ita ce zuwan da amir zai yi, ya halatta? Ya halatta ba. Amma duk matakai ne. Sai a ce to shi kenan in baki yarda da mu ba, aikin yarda da su ustazu kaza ko kuma sista, wancan ma za ta je. Ki je ki bi ta. Su su sista wancan su mala'iku ne su. Annabawa ne ma'asumai, so da haka wajibi ne sai ku kula da wannan. Yanzu Allah a cikin waɗannan ayoyi yana magana ne dangane da me? Allazina yajtanibuna. A can fa yana cewa in tajtanibu, a nan fa yana cewa wallazina yajtanibuna. Don haka ayar farko Allah madaukakin sarki gargadi yake tare da muhimmancin nisantar manyan zunubai, yayin da ayoyi na biyu da na uku Allah yana bayyana falalar waɗanda suka nisanci manya-manyan zunubai ne. Daga ƙarshe ka duba inda Allah ya cike wannan aya da cewa inna rabbaka wasi'ul maghfira, ubangijinka mai gafara ne, gafara mai faɗi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ardhus samawati. Saboda haka Ubangiji yana da fadin gafara, bayan ya gafarta maka, ya yafe maka, ya wanke ka, kuma sai kawo aljanna sai baka. Yanzu fa kaji me laifi ne kai, amma kuma sai kawai gari a aljanna, ba fa aikin alheri kai ba, mugun aiki ne kadai kan santa. Shi yasa malamai suka ce da mutumin da yana sha'awar ya aikata saban Allah, yana da halin ya aikata, kuma sai yake aikatawa saboda tsoron Allah. Da mutumin da ba shi da halin aikata saban Allah, balle ya aikata. Wane ne yake da falala? Tabbas na farko ne, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Yana da rai, yana da lafiya, yana da ƙarfi, yana da samartaka, yana da structure, gashi presentable in ji bakin gayu, san balelan saurayi wanda wando ke zama a kwankwasan shi, riga ta tsayu a kafadar shi, in ya kawo tabarau yasa komai yasa, sai kaga ya zama fantastic, wanda duk matar da ta ganshi za ta ce kai wannan ya haɗu. Sannan ga lafiya yana da ita, in ya tafi kuma za a yarda da shi, idan kuɗi ne yana da su, duk wata dama yana da ita, amma sai ji tsoron Allah shine sai Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbihi ya ji tsoron darajar ubangijin shi ko kuma ya ji tsoron ranar da Allah zai jawo shi ya tsaye da shi a gaban shi babu tarjuma babu tafinta ba mai fassara ya ji tsoron wannan matsayin wa naha nafsa anil hawa ya hana zuciyar shi abin da take so sai Allah ya ce fa innal jannata hiya al ma'awa hu ai aljanna ce makomashi to kun da anan mutumin da ya zama yana son ya je kaza amma in ya je za su ce tsoho ne in ya je zai ce ba shi da kila jiki ba sa kaunar shi ko kuma a ba shi da kudin da zai je saban Allah sai ya ce to ya hakura ma a yo ba dole ka hakura ba in baka hakura ba je kama na kaza wulakanci so baka da wani lada so da haka ya kamata mutane su tantance aikata alkhairi yana jawo lada a musulunci to gudun saban Allah da nisanta saban Allah da kaucewa saban Allah dan Allah ka kiyaye sharadin shi ma yana jawo lada hadisin Abdullahi dan Umar dake cikin sahihul Bukhari da Muslim hadisul ghar da shi ne cikin riyadus salihin shi ma dalili ne akan haka a yayin da suka yi tafiya wasu bayin Allah ne musulmi cikin salihan farko hadan ya taso ga dare sannan ga tsakiyar daji babu inda za su shiga suka fake suka shiga cikin kogon dutse suna shiga sai wani falalan dutse ya sako sai ya dode kofar kogon sai suka natsu suka ce to yau kan kowa sai dai ya roki Allah da wani kyakkyawan aiki da ya aikata na farkon su ne yace ya tawassuli ne da biyayyar iyaye ya fifita iyayen shi akan matar shi ya fifita iyayen shi akan ƴaƴan shi ya fifita iyayen shi akan dukiyar shi yace ya Allah wannan darajar ta iyaye da ne idan nayi dan kai ne Allah ka yaye mana halin da muke ciki sai dutse ya matsa amma kafa bata kai su iya fita ba sai koma gefe guda na biyu ya taso shi ko na biyu ya jarabtu da ya zina da wata ƴar babban shi ce sarki ya tabbata ga Allah kaga ya halatta ya aure ta dan ƴar babban shi ce amma kaga bai jarabtu ya aure ta ba amma ya jarabtu da ya zina da ita ya kada ya raya ita kuma taki sai halin yau da gobe na talauci ya buge ta rannan sai ta zo sai ta bada kai ta karbi kudi sai dai kwanta tukuna sannan sai ta ce mishi ka ji tsoron Allah wadannan kudi da ka bayar ba kudin sadaki bane dan haka har yanzu ba su halatta maka wannan farjin ba kalmar da ya ce mata ta ce mishi ya ji tsoron Allah sai ta sa ya tashi yana barin jiki sai ya daga ta bai wannan lalata da ita ba me ya biyo baya kudin ma ya bar mata ya tashi ya tafi sai ya ce ya Allah wannan abin da yayi idan ya bari ne saboda Allah Allah ya bude musu sai dutse ya matsa kaga Allah ya karbi cewa saboda Allah din ne dan anan duk wani aiki mai magudi ba zai shiga ba na ukun su kuma fa kiyaye amana yayi mutane ne suka yi mishi aiki ƴan kwadago ko ƴan barema suka zo suka yi mai aiki sai guda ɗaya ya tafi ya karbi haƙƙin shi ba wannan talauci ya buge shi sai ya zo ya ce a bashi haƙƙin shi madadin ya sa a kore shi ya wulakanta shi sai ce gaskiya ne sai ce duk dukiyar nan da ka gani taka ce ashe wannan dukiya bai batta a yadda take ba sai ya je ya ci gaba da jalauta ta sai ta haɓaka ta fitar da bayi masu yawa shanu raƙuma dabbobi dukiya ya ce duk dukiyar ka ce bawan Allah ya kora sai ce ya Allah in dan kai ne wannan abin Allah ka bude mana halin da muke ciki sai dutse ya bude sai suka fita su uku hadisin Abdullahi dan Umar yana cikin sahihul Bukhari da Muslim wannan hadisi yana bayyana mana kamar yadda Allah madaukakin sarki yake karbar biyayyar iyaye da aka yi saboda Allah kuma ayi tawassuli da ita haka Allah madaukakin sarki yake karban wanda yake aikata saban Allah saboda tsoron Allah shine wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa
wannan ya ce da ya fi shekara ya jarabtu da ita, yau ga ta ya samu iko a kanta, ta saki jiki ta ba da kai, amma tana kiran ittaqillaha, ka ji tsoron Allah, shikenan sai ji tsoron Allah. To duk wanda ya zan ya bar zina ne saboda tsoron Allah, ya bar shan giya saboda tsoron Allah, ya bar cin hanci saboda tsoron Allah, ya bar aikata duk wani mugun aiki saboda tsoron Allah, to wannan mutumin shi yake kira salihi. Kuma in yi tawassuli da wannan rashin aikata tsoron saban Allah saboda Allah, Allah zai karba. Da wannan ne za ka gane muhimmancin masu wa'azi, ya wuce muhimmancin 'yan sanda, ya wuce muhimmancin kotuna, ya fi muhimmancin operation flush out, ya fi muhimmancin operation damusa, ya fi operation kunama, ya fi operation yaƙi, ya fi operation kone ne ne, ba don kone ba, saboda su masu wa'azi ba da bindiga suke tsoratar da mutum ba, suna tsoratar da mutum da Allah ne. In ya tsoraci Allah sai ka ga duk inda yake ya zauna lafiya, ku je ƙasar Makka da Madina ku gani, ku je ƙasar Saudiya ku gani, ka je ka ga direba ƙarfe 2 na dare zai shaƙe mota da fasinja daga Makka ya kama hanyar Madina, kowa da kuɗin shi da guzurin shi, daga direban har fasinjojin ba wanda yake tsoron ɗan fashi, don babu ɗan fashi. Ka je ka samu 'yan sanda kwaya biyu an aje su a tsakiyar daji, daga su sai mota sai wayar tarho a hannunsu kawai, ba bindiga katuwa ba karama, sannan gabas da yamma, kudu da arewa, kilomita 100, 200, 300, 400, ba abin da ke wurin sai daji da duwatsu kawai, ba gida ko kwaya ɗaya, amma ba da komai tsakar daren direba zo sai fakin. In yi fakin a duba, sannan a bashi umarni ya wuce. Babban malamin duniya al-allamatu salafi Sheikhul Islam Muhammad Salih Al-Utsaimin, tafiya suke da direban shi, direba ya take mota sai ya wuce ka'ida, duk Saudiya in ka take mota ta wuce 120 sai ka ji ta fara bipin, tana bip, shikenan tana wucewa. Sai 'yan road safety suka tsaye da motar, da suka tsaye da motar, ɗan road safety yana leƙowa sai ga wai malami a ciki, sai ce a to a sauka lafiya, sai direba ya wuce. Sai Usaimin ya ce mishi a lafiya aka tsaye da mu, kuma nan da nan ga an gaishe mu an ce mu wuce, yace ai na yi laifi ne, Allah gafa ta malam, na taka mota ta wuce ka'ida ne, to da za su ci tara ta ne. Shine sai suka danka a ciki, sai ce to samu Newton ka yo kwana. Yace yokona suka dawo, yace kai eh ba laifi muka yi ba, yace a karma kallah ai ba kuma, yace a nawa ne garama, nawa ne tarar, rubuta receipt, yace riyal 100 ne, yace to ga 50, shi kuma direba ya baka 50, yace shi direba ya biya rabi, shi da ya laifi, ni kuma yayi laifi ban mishi wa'azi ba, ban hana shi ba, ni ma biya rabi. Usaimin, me ya kawo haka? Tsoron Allah. Tsoron Allah, saboda haka ku duba adadin tsoron Allah da ke ga mutanen ƙasar Saudi Arabia, shi yasa adadin kuɗin da ake kashewa na security bai kai na Najeriya ba. To a lokacin da ya zama Najeriya malaman da ake mutunta su ne 'yan tsubbu da 'yan duba da 'yan bori da bokaye da masu gobe da nisa, ya zama waɗanda za su ce wa mutane ku tsoraci Allah kar ku ci san kai, ku tsoraci Allah kar ku zubda jini, ku tsoraci Allah kar ku yi kaza, ya zama waɗannan malaman ba su da kima a wurin hukumomin Najeriya, asalin security problem na Najeriya kenan. A yadda ko ba a yadda ba, amma iyakar gaskiyar kenan. Wallahi da za a ɗauki rabin muhimmancin da aka ba 'yan tsubbu da bokaye a baiwa malaman masu wa'azin a ji tsoron Allah, a daina kaza, a daina kaza. Rabin muhimmancin da aka ba waɗancan da ba a ba malaman sunna, da sai kun ga kuɗin da ake kashewa na security a Najeriya sai sun ragu, sannan da adadin rayuka da ɓarna da ake a Najeriya wallahi sai ta ragu, saboda malamin shi ba da bulala yake ba. malami ba da bindiga yake ba, cewa zai kaji tsoron Allah. Shikenan, kaji tsoron Allah, ka san duk abin da kake Allah yana ganin ka. Shikenan, tashi ka tafi. Dan sanda ko yana ganin ka zai cin harbe ka. Shikenan, sai kai makyarkyata a gaban shi, kana wucewa sai ka ce ƙaryar banza. Amma ba ka ce malami haka bayan ka wuce ko ya wuce, a'a. Ina fata an gane. Saboda haka ku kiyaye. Dan haka ina so ku gane shi wannan littafin asali ba littafi ne na fiqhu ba. Ba littafi ne na tafsiri ba. Ba littafin hadisi bane. Amma in ka so duk zaka iya kiran shi haka dan duk akwai waɗannan abubuwan a ciki. Amma menene maqasudin littafin? Shine littafi ne na wa'azi. Dan haka in kun fahimci haka za mu iya karanta aya ɗaya rak. Bukwana bakwai muna wa'azi a kanta ko wata guda, saboda maqasudin shine wa'azi. In an zo karatun Muslim ko karatun Tirmidhi ko karatun Bukhari, to sai ai karatun hadisi na. In an zo Ibn Kathir sai ai karatun tafsiri. In an zo Risala sai ai karatun fiqh. Idan an zo Hamawiyya sai ai karatun aqida. Amma nan wa'azi ne, da kuma falala ta ainihin wa'azi din, da kuma bayanin yaya ya kamata a gabatar da wa'azi din. Qul innama unzirukum bil wahyi, da wahyi ake wa'azi. Wal wahyi qur'anun wa sunna, wahyi kuma shine alqur'ani da sunna. Dan haka kun ga anan abinda Allah madaukakin sarki yake nuna mana shine falalar nisanta saban Allah. Da nuna maka cewa in ka nisanci saban Allah, Allah madaukakin sarki zai share maka kananan kurakure waɗanda suke faruwa ko kananan zunubai. Wannan ita ce ainihin aya ta 20 ko 33, aya ta 33 a cikin suratul Najm. Bayan da malaka ya kawo wannan sai ya ce wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, annabi ya ce as-salawatul khamsu, salloli biyar, wal juma'atu ila al-juma'a, haka daga juma'a zuwa wata juma'ar, kaffaratun lima bainahunna, na kankare zunuban da aka aikata a tsakanin su. Ma lam tushal kaba'ir, matakar dai ba a afka wa manya manyan ba. Daga sallar azhar zuwa la'asar, duk wani karamin laifi da kai za a kankare maka shi matakar baka aikata babba ba. Haka daga la'asar zuwa magariba, haka daga magariba zuwa isha, haka daga isha zuwa asuba, haka daga asuba zuwa azhar din, haka daga ranar juma'a da ta gabata zuwa wata juma'a da za ta zo, duk laifin da ka aikata karamin laifi za a kankare maka shi wannan karamin laifi matukar baka aikata babban zunubin ba. Wannan hadisi gashi a ƙasa malam yace akhrajahu Muslimun, kamar yadda nace da yake littafin na wa'azi ne. Al-Imam Az-Zahabi sune iyayen takhriji ai a duniya, ai har Ibn Hajar ruwan zamzam ya sha, yace ya Allah ka bani karatun hadisi irin na Imam Az-Zahabi, Allah ka taimake ni ka bani karatu irin na tarihi na Imam Az-Zahabi, har Ibn Hajar. Dan hakan ana magana takhrijin hadisi, wani ya fitar da hadisi ya inganta ko bai inganta ba, su Zahabi sune kul wadaka, daga su sai ai fata ai salati a tashi. To amma da yake littafin na wa'azi ne, a cikin shi ba za ka rinka ganin yana yawaita takhriji cewa akhrajahu wani, sai ka ga wani lokaci na ce muttafaqun alayhi kawai ya isa. Kamar wannan hadisin ma ka ga gaba ɗaya bai takhrijin shi ba, saboda wa'azi ne ake, amma tabbaci hakika ya san hadisi ne sahihi. To ire-iren waɗannan za mu rinka karanta takaitaccen takhriji da imamu ainihin wato mashhur yake a ƙasa, yake cewa akhrajahu Muslimun fi kitab at-tahara. الامام مسلم يفتد ان حديثي في كتاب الطهاره لاشن يفد باب الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبه الكبائر. هكا daga watan azumi zuwa wani watan azumin duk karamin laifin da ka aikata Allah zai gafarta maka shi matakar a wannan shekara baka aikata babban laifi ba. Dan girman Allah ku dubi rahama Allah. Abin daga shekara zuwa shekara, ya koma daga mako zuwa mako, ya koma daga sallah zuwa sallah, wai duk dan a wanke ka subul ka wai gari ranar da zaka isa ga Allah ya zama babu zunubi tattare da kai. Wannan hadisi yana nan a cikin sahihu Muslim a lamba ta 233. Dan haka jama'a kun ji, wannan hadisi yana bayyana falalolin salloli
wannan hadisi yana bayyana falalolin juma'a zuwa juma'a, wannan hadisi yana bayyana ainihin falalolin ramadan zuwa ramadan. Domin in aka koma riwayar wannan hadisi ta Tirmidhi ma, shi kuma ya fara tun daga alwala ne, tun daga alwala idan ka wanke hannunka duk zunuban da ka aikata da waɗannan hannu naka, sai zunuban su tattaru su tattaru sai su ɗige tare da ruwan ƙarshe da zai ɗiga daga jikin hannunka. Haka in ka wanke fuskarka duk zunuban da ka aikata da fuskarka, haka in ka wanke ƙafarka, sai ka wayi gari ka idar da alwala gaba ɗayan zunubanka kaf an wanke su. To sannan sai kuma ka zo yin sallah ta yi daga wannan wuri da kai alwala zuwa ka aikata sallah mai yiwuwa ka aikata wani zunubi, to nan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya kankare maka. A bayan ka idar da wannan sallar, kafin a zo sallah ta gaba mai yiwuwa ka aikata wannan zunubi, alwala ta kankare, sallah ta kankare, ƙananan zunubai, ai da ma ƙananan ake magana. To jama'a, irin waɗannan ruwan ayoyi da lugudan nassoshi na Qur'ani da hadisi da al-Imam az-Zahabi dangane da anisanci manya-manyan zunubai da kuma irin falalar da zaka samu na gafara ta ƙananan zunubai, da kuma irin yadda Ubangiji yake ta kwadaitar da kai yana cewa inna rabbaka wasi'ul maghfira, Ubangijin ka fa mai yalwatacciyar gafara ce. Waɗannan irin bayanan sai suka sa Imam az-Zahabi ya ce fata'ayyana alaina al-fahsu an al-kaba'ir, to ya zama wajibi kenan akan mu mu bincike dangane da al-kaba'ir. Mahiya, menene kaba'irai, menene manya-manyan zunubai, likai yajtaniba hal muslim, dan musulmi ya nisance su. فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها, وما كنا سيما كسام معلمين سنة سابان دا أچه معلمين مغانا دي سكي فسرا دي سكي سكي چه من ينزل دي سوني كذا با سيما لن يكاو. أما دا مكا تفتن بير معلمان مينيني ببنزل دي سيما لن يچه كذا, معلمان مينيني ببنزل دي سيما لن يچه كذا, سيما غا معلمين سنة فسروري دا بندبا. فقيلا وسما لمين سكي چه هي سبعون, manyan zunubai guda bakwai ne, rak su ne, in ka nisance su to duk wani zunubi kuma ka sha daga babban zunubi. Wahtaju bi qawlihi alayhi salatu wa salam, waɗannan malaman suka yi hujja da magana annabi sallallahu alayhi wa alihi sallama, da annabi ya ce ijtanibu sab'a al-mubiqat, ku nisanci manyan zunubai guda bakwai, al-mubiqat, ko ku nisanci zunubai guda bakwai al-mubiqat, masu hallaka ne yin su. فذكر الشركة, sai annabi ya ambaci shirka, shirka tana hallaka wanda yake aikata ta. Za a zo a cikin wannan misafi za a yi wa'azi na musamman dangane da shirka. والسحر, da sihiri shine tsafi. وقتل النفس, da kisan kai, ka kashe kanka ko ka kashe wani. وأكل مال اليتيم, da cin dukiyar maraya. وأكل الربا, da cin riba. والتولي يوم الزحف, da gudu a fagen yaƙi. وقذف المحصنات, da kuma ƙazafi ga waɗanda ba su ci ba ba su sha ba. Haka siddan kai wa bawan Allah ƙazafi, haka siddan kai wa bawar Allah ƙazafi, ka ɗauki maganar da ba ka da hujja a kai ka danganta mishi, ka ɗauki maganar da ba ka da dalili a kai ka danganta mata. Za mu ji wa'azozi akan waɗannan abubuwa guda bakwai da annabi ya faɗe su a cikin hadisin da malai ya ce muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito su. Wani malami ko wasu malamai sai suka yi hujja da cewa waɗannan ne fuffuka guda bakwai, kirga suka gani, shirka, tsafi, kisan kai, cin dukiyar maraya, sannan cin riba, sannan gudu daga fagen daga, sannan kuma yin ƙazafi. Kaga laifuka guda bakwai. Sai wasu malamai suka ce waɗannan su ne kaba'irai, don haka wannan hadisi ya zo ne don ya lissafa maka kaba'irai. To haka waɗannan malaman suka yi hujja. Na fata an gane. Malam ya ce waja'a an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, amma fassara ta zo daga sahabi Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifin shi Al-Abbas. Kala ya ce hiya ila 70 aqrab minha ila 7,
waɗannan zunubai da wasu ke cewa bakwai, yace ai sun fi kusanci ga 70 fiye ma da a ce bakwai. Wato gwamma ma ka ce 70 da ka ce bakwai. To yanzu wancan hadisin bai zo don ya bayyana kaba'irai ba, ya zo ne don ya bayyana wasu guda bakwai daga cikin kaba'irai, amma al-mubiqat. Don haka akwai bambanci tsakanin kabira da mubiqa. Abinda ake nufi da kabira shine babban laifi, abinda ake nufi da laifin da za a kira shi mubiq shine wanda yake halakarwa. Wato daga cikin manyan zunuban akwai waɗanda banda girman zunubin ya kai girman zunubin suna dilmiyar da ne su, su lalata mishi rayuwa, su lalata mishi addini, ya je lahira tantirin matsiyaci. Shine duk mutumin da ya shirka ko tsafi ko kisan kai ko ya ci dukiyar maraya ko ya ci riba ko ya gudu daga filin daga ko kuma ya yi ƙazafi ga matar da ba ruwanta da abin da yake danganta mata, zai waye gari ranar lahira tantirin matsiyaci, zai hallaka. To wannan hadisin ya zo ne don ya bayyana laifuka bakwai masu hallakawa, ba ya zo ne don ya ƙididdige kaba'irai ba. Ina fata an gani. Gashi a ƙasa malam yake cewa wannan fassara ta Ibn Abbas, akhrajahu Ibn Jarir. Al-Imam Ibn Jarir shi ya fitar da ita fi tafsiri a cikin littafin shi na tafsiri, a mujalladi na 8 shafi na 245 a lambar ainihin wato takhriji na 109 da ainihin wato 207. وابن ابي حاتم حكى عبد الرحمن ابن ابي حاتم في التفسير اتكن تفسير انشاء مجلبين اكو شافي نتري ترد تلاتين ده هدو اللهم بأينهم واتو تخريجي تأري ديار دبو ديار ده تأري ديو ده شابكوي. وكما في تفسير ابن كثير حكى كما كما يبيزو اتكن تفسير ابن كثير اتكن مجلبين اي شافي نتري هدو ده 90 ده تقوص a cikin ainihin wato ayar suratul nisa ta 31 wal baihaqi, hakanan al-imam al-baihaqi a cikin littafin shi mai suna ash-sha'ab sai ya sa mishi ash-sha'ab, ash-sha'ab shu'abul iman kenan, shu'abul iman a mujallad na 7 lambar takhriji ta 7750. ibn al-munzir fi tafsir, da al-imam ibn munzir a cikin littafin shi at-tafsir a mujallad na 2 shafi na 671 lambar takhriji ta 1670. kama fil maqasid al hasana, kamar da yazo a cikin littafin maqasid al hasana a lambar ainihin wato ta takhriji na 467. malam yace bi sanadin sahihin, da isnadi ingantacce. Kun ji magana da muke fari, hatta magana in ka dauko daga sahabi kace sahabi ya ce ka ba, sai kai takhrijin ta kace ta inganta ko bata inganta ba, ba kawai ka zo ka ce mana Ibn Abbas ya ce, Aisha ta ce, Jabir ya ce, ainihin isnad. Dole ne sai ka koma irin waɗannan littafan tafsirai waɗanda suke ruwaito maganganun sahabbai da isnadodi, kamar tafsirin Ibn Jarir at-Tabari, tafsirin Abdurrahman Ibn Abi Hatim al-Razi, ko kuma musannaf na Ibn Abi Shayba, ko musannaf na Abdurrazzaq, ko sunan kubra ta al-Imam al-Baihaqi, ko shu'ab al-iman na al-Imam al-Baihaqi, ko kuma muwatta ta Imam Malik. Waɗannan su ne suke ba da muhimmancin ruwaito fatoyin sahabbai. Ashe nan, dan haka ya takhrij ya ce da isnadi sahihi. Dan haka wannan fassarar ta tabbata daga Abdullahi dan Abbas. Aka ce annabi na Abbas su'ila kamil kaba'ir, aka tambaye shi aka ce manyan zunubai guda nawa ne, asab'un hiya, guda bakwai ne. Kala sai ya ce hiya ila sab'ami'atin aqrab minha ila saba, yace sun fi kusanci da 700 fiye da ainihin wato guda bakwai din. Ma'ana da ka ce guda bakwai, gwamma ma ka ce 700. Ya ce ghaira annahu la kabirata ma istighfari, sai dai kuma babu babban zunubi idan akwai istighfari. In kai babban zunubi ka tuba, shi kenan an gafarta maka, daga ranar Allah ba zai kama ka akan shi ba. Shi ne ghaira annahu la kabirata ma istighfari, sai dai kuma babu babban zunubi idan da istighfari. To wannan yana nuna mana falalar istighfari, amma kuma wannan ba yana nuna maka kaje kai ta aikata zunubin bane don kai istighfari, ko kuma ka je kai ta istighfari kai ta istighfari sai ka dawo ka ce to ai dole ne ka rinka kana aikata wasu zunubai ba dan komai ba dan istighfarin kai rinka samun me zai ci to kai kuma ka ji ta inda shedan ya biyo maka ke ka ji ta inda shedan ya biyo maka domin shi shedan kamar yadda an ka karanta littafin talbisu iblis da littafin irafatul lahsan na ibn al-qayyim yana da fatsa yana da koma iri-iri wanda yake ainihin farautar mutane da ita yake suntantar mutane da ita idan kai malami ne mai karatun alqur'ani akwai yadda zai bullo maka in kai malamin hadisi ne ko fiqh ko malamin aqida da yadda zai bullo maka idan kai limamin juma'a ne ko na salawatul khams da yadda zai bullo maka idan mata aure ce ki akwai yadda zai bullo miki idan ma baki da miji akwai yadda zai bullo miki kowa shedan yana da department yana da kuma lecturers da consultants iri-iri waɗanda kowane iri ne kai to zai turo maka irin waɗannan ba alaramma ne kai mai karatun alqur'ani ba to ya san inda zai bullo maka ba alhajin birni ne kai mai fitar da zakka da sadaka ba ya san ta inda zai bullo maka ba kai ne mai gina masallatai da makarantun islamiya ba ya san ta inda zai bullo maka aikin gwamnati kake ya san inda zai bullo maka a noma kake ya san inda zai bullo maka baka sana'ar komai shi ma ya san yadda zai bullo maka saboda haka daga lokacin da zaka ce bari tunda kana istighfari da yawa ka rinka samu kana dan aikata wasu zunubai domin istighfarin ka wai ya rinka aiki dan kar ya zama kana da istighfari surplus in advance to shedan ya bullo maka ta nan kenan wato abinda mutane suke ganin shi istighfari ana yin shi ne kadai dan kankara zunubai a'a ana yin istighfari lallai dan kankara zunubai ana yin istighfari kuma dan shi istighfari ibada ce zikiri ne kuma ana yin istighfari dan neman karin daukaka amma haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba aikata zunubi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam amma yafi kowa istighfari a wuni yana yin 70 zuwa 100 to yanzu istighfarin shi da yake zaka ce na me kenan yana yi ne na bin umarnin da Allah yake ce mishi wastaghfirullah ka roki gafara Allah dan haka lokacin da ka zauna kana astaghfirullah 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 kar ka dauka cewa to zuwa yanzu dai ina ganin duk zunubai na sun kare ci gaba ibada ce umarnin Allah ne sannan karin daukaka ce sannan karin arziki ne da gurgurdan yawan istighfarin ka da gurgurdan yadda arziki yake zuwa da gurgurdan yadda kuka yawo ta istighfari da gurgurdan yadda albarka take zuwa dan duk wata albarka da arziki yana sama Allah yake wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna duk arzikin ku na sama aljanna da aka yi muku alƙawari da gafara da aka yi muku duk abin da za ku samu yana sama dan haka aljanna ba a ƙasa take ba aljanna a sama take arziki kuma daga sama yake zuwa to sai Allah yake وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا كنا في ريان سما كنا سان ارزقي تو كوي استغفار كدوبا da zare ruwan sama ya sauka idan masara naira 700 ce sai kaga ta zama naira 450 ana ci gaba da ruwan sama sai kaga tana sauka a yo sabuwar fa ta zo ba amma ga tsohuwa ta kani me yasa ta kare ne takara saboda lallai sabuwa za ta zo dan haka dole tsohuwa ta kare mun fata an gane saboda haka idan kun fahimci wannan da kyau jama'a wannan ainihin wato bayanai da muke karanta na Ibn Abbas suna nuna cewa matukar kana istighfari to ba kuma za a same ka da babban zunubi ba to ba na son ku yi violating wannan maganar kar ku rusa ta zama ba ku yi amfani da ita yadda ya kamata ba misali saboda kana da 10,000 aljihunka kana sa rai kuma za ka sake cinikin 10,000 yau a kasuwa dan haka da ka dawo gida sai ka kashe wannan 10,000 ka ga dogaro da wancan ya sa ka yi wannan gangancin dan haka kar ka sake dan ka ga hadari ya taso ka je kai wanka da kashi kun fahimta jama'a, dan haka dogaro kana istighfari kai yasa kai sabon Allah. Ibn Abbas da yake cewa gaira annahu la kabira ta ma'a istighfari, babu wani babban zunubi da tasiri kuma akwai istighfari. Wala saghirata ma'a israrin, ma'a israrin, sannan babu wani karamin laifi kuma wanda zai tasiri, in dai wato babu wani karamin laifi ma'a israrin, tare da dogewa. In ka doge daga karamin ya koma ya zama babba. To kun ji sharadi na biyu, sharadin a gafarta maka karamin laifi na farko shine ka nisanci babba. To sharadi na biyu shine shi karamin kar ka doge, idan ka doge zai juye shi kuma ya zama ne, ya zama babba. Dan haka kaga shi ma ba a gafarta maka ba kamar yadda ba a gafarta maka babban ba. Kun ji sharadi na biyu da nake ta muku ishara. Dan haka sharuɗa biyu ne dangane da gafaran manyan zunubai. Sharadin farko shine ka nisanci babban zunubi, sharadi na biyu kuma shi karamin kar ka doge. Wato karamin ma ya zama maka hafuwa ce, ya zama maka hali ne na tsautsayi. Amma in ka doge akan karamin ba, to karamin ma ya juye daga karami ya koma babba. Malam yace waruwa akhiruhu hadisan marfu'an, karshen wannan maganar an ruwaito ta akan matsayin hadisi ne marfu'i daga annabi, shine me la kabirata ma istighfarin wala saghirata ma israrin. Amma kun ji fassara ce ingantacciya daga Ibn Abbas ko, amma sai aka samu wasu sun ruwaito ta a matsayin hadisi ne daga annabi, sai malam yace walam yasah, bai inganta ba. Kama bayyantuhu fi ta'liqi ala almuwafiqat, kamar yadda na bayyana haka akan ta'liqin da ne wa littafin almuwafiqat, almuwafiqat ta usuli shari'a ta al-Imam Shatibi. Malam mashhur yayi mata tahqiqi mujalladi 6 ko 7, tahqiqin da babu kamarta, tahqiqi tare da ta'liqi tare da fa'idoji masu dimbin yawa wadanda ba za ka so ka karanta su ka ainihin rabu da su ba. A cikin mujalladi na farko shafi na 210, wa akhta'a ash-shawkani, shawkani kuma ya kuskure fi irshadul fuhul, a cikin littafin shi mai suna irshadul fuhul a cikin shafi na 47, lamma qala, yayin da ya fadi an la sabirata ma'a israrin, la sabirata ma'a israrin din nan sai shawkani yace hadhihi maqalatun li ba'di sufiyya, wannan magana ce ta wasu daga cikin sufaye, walaysa bi hadithin, ba hadisi bace. Na fata an gane, kama tu khallihi ko ba'du man la, kama takhayyalahu, kama takhayyalahu ba'du man la yataharra fi riwaya. Shawkani yace kamar yadda wani wanda baya iya tantancewa game da riwaya ya rubu, an samu wani ne ya dauki cewa wannan ainihin wato hadisi ne, sai shi Shawkani yake cewa ba hadisi bane, magana ce daga cikin malaman sufaye suka yi ta. To yanzu kuma kaga menene mashhuru yake tabbatar maka, ba dayan biyun ba, ba hadisi bane, ba magana wani daga cikin malaman sufaye bace, hasali magana waye, magana Abdullahi dan Abbas ce. Ta iya yiwuwa daga baya wani sufi ya dauke ta ya fade ta a matsayin babin wa'azi, amma abinda ake so a nuna maka asali wane ne yayi maganar, Ibn Abbas ne yayi ta. Na fata an gane. Was-sawabu ma qaddamnahu, yace maganar da take daidai ita ce wadda muka gabatar, annaha min maqulati Ibn Abbas, cewa maganar Ibn Abbas ce radiyallahu anhuma, Allah ya kara musu yarda. Wanzur umdatul qari, malam yace ka duba littafin umdatul qari a mujalladi na 22 shafi na 84 sharhin Bukhari, wa dhakhair da littafin adh-dhakhair bi sharhi manzumatul kaba'ir daga shafi na ainihin wato 7 zuwa shafi 107 zuwa 100 da ainihin 18. Dan haka jama'a kun ji, daga shafi na 107 zuwa 108, jama'a kun ji, bayan waɗannan ayoyin da ka ji da kuma fassara da ka ji daga wannan sahabi Abdullahi dan Abbas ko, yanzu ka tabbatar da cewa in aka ce manyan zunubai baka tunanin cewa kwaya 7 ne, ko kun fahimta? Yanzu ka san cewa suna da yawa. To faɗin sa a cikin wannan hadisin shine malaman ilimin usuli suke kira zikr fardin min afrad al'am bi hukm al'am yu'akkidu ha la yukhassas kaba'irai suna dawa manyan manyan zunubai suna dawa abinda yafi dacewa kace ba wanda ya san iyakar su sai Allah domin malam haitami yayi kokari a cikin littafin shi az-zawajir an iqtiraf al-kaba'ir yayi kokarin lissafin su tare da dalilan su amma duk da haka akwai abubuwa da yawa da suka kubuce mishi kuma wannan matsala ce wadda a muqaddima tana nan ainihin an tattauna ta hakikanin al'amari abin da yafi dacewa dangane da kaba'ir kace ba wanda ya san adadin su sai Allah amma duk abin da za a ce kabira ce in Allah ya so a cikin darasin nan yau za mu zo mu faɗi yadda za ka gane kawai kabira wata hanya ake gane zunubi kaza shi ne kaba'ir yana daga cikin kaba'ir a cikin darasin nan insha Allah malam ya ce wa sadaqa wallahi ibn Abbas imam az-zahabi ya ce na rantse da Allah ibn Abbas ya yi gaskiya wal hadithu ma fihi hasrul kaba'ir shi wannan hadisi ai a cikin shi babu kididdige manyan manyan zunubai والذي يتجه ويقوم عليه الدليل مجند da take daidai wanda dalili yake tsayuwa akan ta dangane da kabira menene babban zunubi sai a ce anna man irtakaba huban min hadhihi al'adha'ib wanda biya aikata wani zalunci daga cikin wadannan manyan laifuffuka mimma fihi haddun fi dunya wanda yake da wani haddi a duniya abinda ake nufi da huba shine zalunci ko kuma laifi duk wani laifi da ka aikata a duniyan nan kaji akwai haddi a cikin shi to kasancewa kabira ce ku ji ka'ida ta farko dan haka zina akwai haddin kisa ga wanda ya taba aure zina akwai haddin daurin shekara guda da bulala shekara 100 ga wanda bai taba aure ba bulala 100 ga wanda bai taba aure ba an fahimta to duk wanda ya aikata ta to ta zama kabira kenan aka ce me yasa kace sai kace akwai haddi a ciki kal qatl kamar kisan kai kisan kai wanda duk ya kisan kai Allah ya tsine mai albarka ya la'ance shi ya yi fushi da shi ya yi mishi alƙawarin sai ya zaunar da shi a cikin wutar jahannama ya zauna dindindin to duk mutum da kaji yana da irin wannan narkon alƙawarin azaba to shi ma kabira ce to kisan kai yana da biyu akwai fushin Allah akwai tsinuwar Allah akwai azaba Allah a ranar lahira sannan a nan duniya akwai kisan kai ina fata an gane shi yasa duk wasu kuɗi da za a kashe tun daga gwamnatin America har ta Najeriya dangane da harkar tsaro akan waɗanda suke ta'addanci suna kashe mutane innocent citizen duk an ɓarnata resources ne because after 10 years of September 11th the ratio is still high is still existing bayan September 11 da aka kashe dubunan mutane da basu ci basu gani ba a America har yau ba daina kashe mutane ba kuma har yau yaki ake da wannan abu amma wallahi da za a rike aya kwaya daya a cikin suratul nisa duk wadannan da ke kisan nan in ya tabbata musulmi ne a je ai tawazantar da su wallahi cikin shekara daya wata daya sati daya kwana daya awa daya za su bari amma yau shekara 10 September 11th 2001 zuwa yanzu September 2011 har yau kisan kai ake yi kisan kan karuwa yi inda a America ne ake irin wannan ta'addancin yanzu duk duniya yi ake yi kuma kashe kuɗi ake yi shi yasa gwamnatin Najeriya da ta fara fuskantar irin wannan matsalar a babin shawara da muka saba baku baku a anshe amma ba za mu daina baku ba don aikinmu ne mu ahlus sunna duk barnatar da resources da duk wata barazana da duk wata hayaniya da za ku yi ba ita za ta yi maganin haka ba idan ya tabbata abubuwan da kuke kukan ane ɗayan musulmi ne kuke kuka da su to malaman musulmi suna da ayoyin da in suka zaunar da su suka gaya masa za su ji. A cikin limana za a zaunar da su a gaya musu, shikenan sai su ji. Kaga har kuka suke suna nadama abin da suka yi. Amma waɗannan yaran yadda kisan kai ya shiga cikin jininsu da ɓargonsu da tsokarsu suke sha'awar yi su kashe kansu su kashe wani, wallahi bindiga ba ta ba su tsoro, kurkuku baya ba su tsoro, ratewa ba ta ba su tsoro, sha'awa ma take ba su. Amma wallahi aya ƙwaya ɗaya cikin Alƙur'ani tana firgita su. Duk yadda ya ɗauki zafi ya kewaye jikin shi da bama-bamai, kana ce mishi me za ka yi, ya ce ka ba, an ka ce Allah ya ce ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كاجي wannan ayar eh to mu zo mu duba ayar me take cewa. Kaji abin da Allah yake, kaji abin da Allah yake, kaji abin da annabi yake. Annabi yake na kai na komo duk daraja annabi da duk matsayin shi a wurin Allah yake yayi 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 Allah ya gafarta wanda ya kashe mumini da gangan. Allah ya ce sam ba zai gafarta mishi ba, ya ce na shiga na fita na tashi na tsaya. Allah ya ce fau fau fau. Ka karanta mai wannan ayar ka ce waɗanda ba ka je ka kashe kana jin babu guda ɗaya da ya taɓa faɗin la ilaha illallah, babu guda ɗaya da ya taɓa sujuda, babu guda ɗaya da ya taɓa yin sallah. To ka tuna wannan aya, zan dawo anjima bayan sallah azhar. But unfortunately, most of the security agents in Nigeria lack professionalism. Mutuncinsu ba su da ƙwarewa, ba su da gogewa. Malaman da za su gaya wa ƴaƴan nan ayoyi da hadisi sai suka koma suna zargin cewa malaman ne ke zuga su. To shi yasa sai malaman Nigeria suka sa wa hukumomin Nigeria tsakaninsu da waɗannan yaran. Shi ne muke nufi da karan bana maganin zoman bana. Sai kana jin Hausa mai zurfi, shi ne karan bana maganin zoman bana. Salon magana ce, sai kana jin Hausa, Hausar ma mai zurfi, za ka iya ganiya karan bana maganin zoman bana.